بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin dake kofar asibitin tarayya na FMC dake cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi Allah masa rahama wannan ita ce halka ta 15 a wannan yammaci na Laraba 20 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dadai da 14 ga watan 12 shekara ta 2022 muna cikin babul khala'i wal istitaba babin da ya kunshi hadisai da suke dauke da bayani kan ladubban zagawa da kuma tsarki wannan babi mun karanta hadisai guda uku karkashin sa hadisin da zamu tashi kansa a yau hadisi na 15 cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam wanda zai zama hadisi na hudu a wannan babi da muka shiga hadisin Abu Qatadata Al-Ansari Allah ya yarda da shi
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الكلاء نعم ولا يتمسح ولا يتمسح من الكلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء
wannan hadisi na Abu Qatadata Al-Ansari Allah ya dade shi ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine karo na farko da muka fara haduwa da hadisin sa anan in mun kula za mu ga ya ambata mana sunan sa Al-Harith bin Rabi'iyyin Al-Ansari kusan kan sunansa malamai suna da sabani amma sunan da aka ambata mana anan shine sunan da ya fi rinjaye kan cewa shine sunansa ana masa alkunya da Abu Qatadata Al-Ansari yana cikin Al-Ansar Al-Ansar mun san sune mutan Madina Al-Muhajirun kuma mutan Makka to shi yana cikin Al-Ansar mutan Madina sahabi ne wanda yake da falala mai tarin yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya halarci yakin Uhud da sauran yakukuwan da annabi ya fita har annabi ya koma ga Allah yakin Badar ne bai samu ya halarta ba mun san kuma yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar ba su da yawa saboda annabi bai fita da niyyar yaki ba ya ji labarin ayari na Quraisha dauke da dukiya mai tarin yawa sun ci gagarumin riba daga Sham za su koma Makka, kuma galibi in sun zo sukan wuce ta jikin Madina. Annabi ya kwadaitar da sahabbansa akan a fita a tare su, dube da cewa sun rike dukiyan sahabbansa mutan Makka, a Makka sun rike kadarorinsu. To wannan yasa duk sanda suka fito da dukiya ake bin su a karbe dan a mai gurgun abin da suka rike. Sannan kuma abu na biyu, a karya tattalin arzikinsu, tunda mutum in tattalin arzikinsa ya samu tasgaro ba zai iya yakanka ba, tunda dole sai da dukiya ake yaki. To sun sa ga Annabi a gaba, sai sun ga bayansa ta fuskan yaki, kuma sun rike dukiyarsa da shi da sahabbansa. Shi yasa duk sanda ya ji sun taho da dukiya zai kwadaitar da sahabbansa a fita a tare su. To Annabi ya kwadaitar da sahabbansa yakin Badar a fita a tare wannan ayari na kasuwancin, kuma sai Allah ya hukunta yakin Badar ne ya auku. To shi yasa da yawa wasu ba su samu halattar yakin Badar ba, ka kenan ba wai da gangan suka ci fita ba, saboda ba su san yakin zai auku ba, su ma wanda suka fitan ba su san yakin zai auku ba. To shi Abu Qatadah al-Ansari dangane da halattar sa yakin Badar an samu saɓani, wasu suka ce ya halatta, suka ce bai halatta ba. Amma magana mafi rinjaye shi ne baya cikin wanda suka halarci yakin Badar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kyakkyawan addu'a lokacin da ya je ya riske shi a wani guri da ake ce masa Buqarada, sunan ruwa ne na kabilar Ghatafan. Wannan guri an samu artabu tsakanin sahabban Annabi da mushrikai. Mushrikai sun zo Madina, sai suka ga raƙuman Annabi ƙosassu masu ‘ya’ya suna kiyo, sai suka kaɗa su suka tafi da su. To shi ne Salama ibn al-Aqwa ya ɗaga murya ya yi kururuwa ya sanarwa mutan Madina, sai aka bi bayansu. To cikin wanda suka bi bayansu akwai Abu Qatadah, ma'abocin wannan hadisi. Da aka je aka yi artabu da su, aka samu aka ƙwace waɗannan raƙuma. Bayan an ƙwace an kashe wasu daga cikinsu, sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya iso wannan guri Buqarada. Da ya iso sai ya haɗu da Abu Qatadah, wannan wanda muke karanta hadisinsa, Abu Qatadah al-Ansari. Sai Annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma barik fi sha'rihi wa basharihi, ya Allah ka sanya albarka a gashinsa. Shi yasa Abu Qatadah yana da gashi mai yawa. Sannan Allah ka sanya albarka a fatarsa, fatarsa tana shining, tana ɗaukan ido, saboda addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa. Annabi da ya kalli fiskarsa sai ga alamun murna da farin ciki, kenan dai sun yi nasara bin waɗannan mushrikai da suka yi. Shine Annabi ya ce wannan fuska alama na nuna akwai rabo tare da ita. Sai shi ma ya ce ya Rasulullah, kai ma fiskarka akwai rabo tare da ita. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji labari kai ka kashe Mas'ada. Mas'ada shine shugaban mushrikan da suka je suka kora raƙuman Annabi. Ya ce kwarai ni na kashe shi ya Rasulullah. Kaga ya samu matsayi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya kalli fuskarsa sai ya ce to wannan abin da nake gani a fuskarka menene? Ya ce ya Rasulullah, ai rauni na yi, an jeho mashi ne sai ya same ni a fuskata. To shine Annabi ya masa tofi a fuskar tasa, sai fuskar ta dawo kaman ba a taɓa mata rauni ba. Kuma yake ba da labari tunda Annabi ya masa tofi a fuskar ba a sake bugan fuskar ba, ko da a fagen daga. Sannan kuma har ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya samu fuskar, sai ma ƙara kyau da take koyaushe. To wannan malamai suna lissafa shi cikin falalan wannan sahabi Abu Qatadah al-Ansari. Tunda Annabi ya masa addu'a Allah ya yawaita gashinsa, to sai zama yana da gashi mai yawa. To shine Annabi ya sake masa wasiya, yake ce masa akrim sha'raka wa ahsin ilayhi, ka karrama gashinka kuma ka kyautata shi. To tunda yanzu ka bar gashi da yawa baka aske ba kana gyara shi, kar ka bar shi a cure a duddunkule ba daɗin gani, in ma ko ka aske ko kuma ka gyara shi. Annabi ya masa wasiya da wannan. Imam al-Baihaqi ya fitar cikin Shu'abul Iman, ana masa lakabi da cewa shi mayakin Annabi. Mayakin Annabi saboda annabi da kansa yake cewa kana khaira fursanina abu qatadatal ansari annabi yace mafi ficin mayakan mu shine abu qatada kenan cikin sahabbansa abu qatada yana cikin mafi fita wanda suke gwarzaye a fagen daga yake bada labari cewa wata rana ya kasance tare da annabi a halin tafiya sallallahu alaihi wasallam suna tafiya suna tafiya ashe annabi ya gaji to annabi kuma yana da jin nauyi yana da kunya yana da kara bai ce musu ya gaji ba amma shi Abu Qatada ya ga alama annabi a gaji yake sai ya tsaya ya zo yana tafi akan dabbar sa gefen annabi gefen da annabi yake tafiya annabi yana tafe yana tafe sai gengedi ya rinjayi annabi yana kan dabbar sa ya karkata kaman zai fadi sai ma zai tara annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta tafiya haka ya tara annabi annabi yayi bacci mai tsayi ana ta tafiya yana rike da annabi hankalinsa kuma yana kan annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya dan yi bacci na dan wani lokaci ya farka sai ganshi a jikin Abu Qatada to shine ya masa addu'a yace hafizakallahu kama hafizta nabiyahu kai ma Allah ya baka kariya ta musamman kamar yadda ka bada kariya wa annabin Allah tunda yanzu annabin Allah aida zai fadi ne kasa lokacin da bacci ya rinjaye shi sai shi kuma ya taro shi sannan kuma da ya taro shin bai ce annabi tashi karka fadi ba a yana ganin haka bai kyauta annabi ba gare ya dinginu da annabi duk yanda zai gaji annabi yayi bacci iya san ransa ya huta to shi wannan shine kwanciyar hankalinsa bai tashi annabi ba kuma bai yi motsi ta yanda annabi zai farka ba har yayi bacci wani dan lokaci ya farka sai ganshi a jikin Abu Qatada kuma suna tafiya akan dawaki to shine ya masa addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya bashi kariya kamar yadda ya bada kariya wa annabin Allah wannan hadisi ne ingantacce da Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa Abu Qatada al-Ansari an samu sabani dangane da rasuwarsa wasu malaman tarihi suka ce ya rasu shekara na 54 zamanin khalifancin Sayyidina Muawiya a garin Madina wasu kuma suka ce a ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Ali mun san Sayyidina Ali shekaru biyar yana khalifa shekara ta 35 bayan kashe Uthman aka masa mubay'a ya zama khalifa shekara ta 40 aka kashe shi to wasu sai suka ce a zamanin khalifancin Sayyidina Ali ya rasu kaga kenan tsakanin shekara ta 35 zuwa Sayyidina Ali ya masa sallah kaga akwai bambanci mai nisa sosai da wanda suka ce shekara ta 54 ya rasu da wanda kuma suka ce tsakanin 35 da 40 ya rasu kaga shekara 10 wani abu bambancin to amma ra'ayin da ya fi rinjaye cikin ra'ayoyi na malaman tarihi dangane da rasuwarsa shine na farko cewa ya rasu a zamanin Sayyidina Muawiya saboda wata kissa da ta faru Sayyidina Muawiya yana khalifa ya je garin Madina mutane suka taru a gabansa saboda a lokacin shine khalifa na musulmai gaba ɗaya kuma ba a Madina yake zaune ba amma sai shi Abu Qatada bai je ba da shi da wasu cikin mutan Madina to shine Muawiya yake cewa me ya hana ku ya ku al-Ansar ku zo ga Amirul Mu'minin shine Amirul Mu'minin to kaga wannan kissa tana tabbatar da cewa Abu Qatada al-Ansari Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa lokacin khalifancin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya yarda shi wannan hadisi da aka karanta mana hadisin Abu Qatada al-Ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala Abu Qatada yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kadayanku ya kuskura ya kama azzakarinsa da hannunsa na dama alhali shi yana fitsari ka kenan ba a so mutum a lokacin da yake fitsari ya rike al'aurarsa da hannunsa na dama sai dai ya rike da hannun hagu saboda wannan hani na annabi layu masikanna sannan ba normal hani bane hani ne wanda yake mai karfi wannan nunun din na layu masikanna malaman larabci suna kiranta da nunu taukid nunu taukid me ma'anan nunu taukid nun wacce take karfafa magana akwai bambanci da kace la tadhhab da la tadhhabanna in kace la tadhhab karka tafi kaga normal hali ne amma in kace la tadhhabanna karka kuskura ka tafi kaga da cewa karka tafi da karka kuskura ka tafi akwai bambanci in an yi dube zuwa ga hali karka kuskura ka tafi hali ne mai karfi sosai karka tafi normal hali ne to nan da annabi yace la yumassikanna hani ne wanda yake mai karfi saboda me ya hada shi da nunun wanda yake karfafa magana a yaran larabci da annabi cewa yayi la yumsik ahadukum dhakarahu bi yamini wa huwa yabul sai mu ce wannan normal hani ne annabi yayi kar dayanku ya kama al'aurarsa ko ya taba al'aurarsa da hannunsa na dama alhali shi yana fitsari kaga normal hani amma la yumassikanna kar ya kuskura kenan yanzu in mutun yayi ne yayi laifi wannan hani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kar mutun ya kama al'aurarsa da hannunsa na dama alhali shi yana fitsari menene hikimar da ta sa ko mecece hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hani ga kuma wani hani na biyu wala yatamassah min alqala'i bi yamini sannan kuma kar ya taba kazanta da hannunsa na dama ma'ana kar ya yi tsarki da hannunsa na dama sawa'un tsarki na fitsari ko kuma tsarki na bayan gari shine wala yatamassah min alqala'i kar ya taba kazanta na bayan gari ko fitsari bi yaminihi da hannunsa na dama to mecece hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana a kama al'aura lokacin da ake fitsari kuma ya hana a yi tsarki na bayan gari ko na fitsari da hannun dama a kama al'aura da hannun dama ba wai ya hana a kama al'aura bane gaba daya za a iya kamawa amma ba da hannun dama ba ya hana a kama ta da hannun dama ko a taba ta da hannun dama sannan an zo tsarki ya hana a yi da hannun dama malamai suka ce hikimar shi ita ce hannun dama hannu ne da Allah ya karrama shi to yanzu a lokacin da kake fitsari aina jasa kake fitarwa ka sa hannunka na dama ka kama karamcin da Allah ya masa ka kaskantar da shi to shi yasa annabi ya hana tunda Allah ya karrama hannun dama to yanzu kaskantar da shi ne a taba al'aura lokacin da ake fidda najasa sannan kaskantar da shi ne a yi tsarki a taba najasa da shi yana daga cikin girmama hannun dama kar a taba najasa da shi saboda me saboda Allah ya karrama shi shi yasa idan ana batu kan wanda suka rabauta sai kaga ana sa su a bangaren dama ne wa ashabul yamini ma ashabul yamin to ashabu shimali fa kaga an zo ashabu shimali mutanen banza ne ake cewa ashabu shimali ma abota bangaren hagu ma abota bangaren dama fa mutanen kirki wa ashabul yamin ma ashabul yamin thullatun min al-awwalin wa thullatun min al-akhirin to anan wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana a taba al-aura da hannun dama saboda hannu ne wanda Allah ya karrama shi to kai ma ka karrama shi kamar yadda Allah ya karrama shi shine malamai suka ce alama ce da take nuna takawa na mumini duk abin da Allah ya karrama shi ma ya zama yana karrama shi to wannan mai takawa ne amma wanda Allah ya karrama abu shi kuma ya kaskantar da shi ya tabar da shi to wannan yana nuna rashin takawarsa ko karancinta to yanzu tunda Allah ya karrama shi wanda zai zo ya yi fitsari ya kama al'aurarsa da shi shi bai karrama shi ba saboda najasa kake fitarwa kazanta kake fitarwa cuta kake fitarwa ita kuma shi kuma hannun dama Allah ya karrama shi sai ka rike kuma da hannun dama baka karrama shi ba kaga wannan alama ce da take nuna rashin takawa ko kuma karancinta kama al'aura da hannun dama ko kuma mutun yayi tsarki da hannun dama bai karrama abin da Allah ya karrama ba kenan zalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda zai girmama abin da Allah ya girmama alama ce ta takawan zuciyarsa sai hanin annabi na uku yanzu an samu hani guda biyu kar a kama al'aura da hannun dama a lokacin da ake fitsari kar a yi tsarki da hannun dama sai hani na uku yace wala yatanaffas fil ina'i sannan kuma karye yayi numfashi a cikin kwano yana shan ruwa ka sa kwano a bakinka ko kofi kana shan ruwa ko kunu ko shayi ko koko ko duk wani abu da ake sha karka dawo da numfashinka cikin wannan kwano ko kofi da kake shan wannan abun sha din saboda me saboda annabi ya hana sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ana shan abun sha ayi numfashi a ciki illolin guda uku ne da malamai suka ambata illa ta farko da malamai suka ambata idan ya zama wannan abun da zaka sha in ka sha wani shi ma zai karba ya sha sauran ko kuma kofin da ka sha wani shi ma zai sa ruwan ya sha a ciki idan kai numfashi ka kazanta masa wannan kofin zaka sa shi kyamar wannan kofi ne ka gan kai haka kuma ka cutar da shi yanzu mutun yana shan abu yana numfashi ai za a iya jin shigan numfashin da fitar sa to wanda yake gefen sa in yana da bukata yayi amfani da wannan kofi zai ji kyamar amfani da shi saboda me saboda yaji yana numfashi a ciki ita kuma iska da za ta fito daga cikin mutun sai kaga ba za a iya samun wasu wani zaka tara akwai wani wani ma bai zaka tara yana dauke da cuta wani zaka ko yana mura ko wani abu makamancin haka iskar da za ta fito daga gare shi in wani ya shake ta zai iya cutuwa yanzu coronavirus ba ana cewa ai ta sa face mask ba saboda za a iya daukar cutar ta me ta numfashi to kage yanzu cutar da za a dauke ta numfashi mutumin da ya zo shan abun sha a kofi ya dawo da numfashinsa ciki wani ya sha zai iya daukar cutar to kaga ya cutar da shi to wannan yana daga cikin hikima da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar a yi numfashi cikin abun sha lokacin da ake shan abun sha din saboda kar ka san da zai sha daga bayanka ko ya cutu ko kuma ya kyamaci amfani da wannan abun hikima ta biyu da malamai suka ambata ita ce a lokacin da kake shan abun shan numfashi na fita fa kuma kana zuka zaka iya kwarewa numfashi ya sauka kuma kana zukar ruwa numfashin zai iya kara wa ruwan gudu ka zuka sama da yadda kake zuka din sai ya kware ka to illa ta uku kuma in ya kware ka na bakinka zai iya dawowa ciki to kaga in na bakinka ya dawo ciki karewan kyama kenan wanda zai zo daga bayanka ba zai iya amfani da shi ba sai zaman to ka cutar da shi a wannan gaba din to idan muka kula da hani da ke zuwa daga annabi ko hani da zai zo daga Allah za mu ga cike yake da me da hikimomi wanda suke masu tarin yawa wanda kuma duka amfanin zai koma ne gare mu in ma ko amfanin ya koma gare mu a duniyar mu ko kuma ya koma gare mu a lahiran mu to wannan hani da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani ne na haramci ko kuma na karhanci cewa da yayi kar wani ya kuskura ya kama al'aurarsa da hannunsa na dama alhali shi yana fitsari sannan kar ya taba najasa da hannunsa na dama ma'ana kar ya yi tsarki da hannun dama kenan sannan kuma kar ya yi numfashi a cikin abin sha a lokacin da ya daga kwano ko kofi zuwa ga bakinsa wannan hani guda uku na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa hani ne na karhanci ba na haramci ba to hani kuma in ya zama na karhanci zai zama kenan in mutum ya aikata shi bai laifi ba ko sai dai an kyamaci yayi shine makaruhi sabanin haramun in hani ya zama na haramci in mutum ya aikata sabo to jumhurul ulama sun tafi kan cewa wannan hani na karhanci to amma wani hanzari ba gudu ba idan muka duba lafazin farko la yumassikanna hani ne wanda annabi ya karfafa shi da me da nunu tawkid nunu na karfafa magana shin hanin da aka karfafa shi da nunu na karfafa magana zai iya zama hani na karhanci wannan na farko ke abu na biyu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu malaman usulul fiqh suka ce annahyu yaqtadi at-tahrima duk lokacin da Allah ya hana kar ai kaza ko annabi ya hana kar ai kaza wannan hanin yana hukunta haramci me zai rage masa ƙarfi ya tada shi daga haramci ya koma karhanci sai an samu wani dalili a gefe idan aka samu wani dalili misali aka ce annabi ya hana abu kaza kuma sai aka ga annabi yayi sai a ce a'a hanin da annabi yayi ba na haramci bane hani ne na me na karhanci me yasa saboda annabi gashi anan ya hana nan kuma ya aikata zai nuna ishara yake muku cewa wannan hadin ba shi da ƙarfi sosai to amma in abu annabi ya hana abu a gefe sai ba a samu wani dalili da ya rage mu wannan abun ƙarfi ba to zai zauna a haramcin sa mun gane wannan bayani to wannan hani da annabi yayi a gefe ba mu samu wani dalili da ya rage masa ƙarfi da zai tada shi daga haramci ya koma karhanci ba sai mu ce wannan ijtihadi ne na jumhur sai mu bar musu ijtihadin su mun gane wannan bayani sai mu ce hanin yana nan a haramcin sa jumhurul ulama da suka tafi kan cewa makaruhi ne babu dalili da zai nuna cewa hanin makaruhi ne ijtihadi ne irin nasu shi kuma mujtahidi zai iya dacewa da dade kuma zai iya kuskure idan ya dace da dade yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya mun gane su kuma dama mujtahidai ne shi yasa aka ce kullu mujtahidin musibun kowanne mujtahidi yana da dacewa da lada ko ya samu lada biyu in ya dace da nasi da dade ko kuma ya samu lada daya in bai dace ba natijar da zamu fita da ita a wannan gabar ita ce yanzu duk wanda ya zo fitsari ya rike al'aurarsa da hannun dama sai mu ce aikata haramu saboda annabi ya hana hani mai ƙarfi yanzu za a rubuta masa mai zunubi saboda ba dalilin da ya rage ma wannan hani ƙarfi sannan mutum ya bayan ya kammala fitsari ya yi tsarki da hannun dama sai mu ce ya aikata haramu saboda annabi ya hana kuma hannun da annabi ya yi babu wani dalili a gefe da ya rage ma wannan hannun ƙarfi mutum ya zo shan abin sha sai ya numfashi cikin kwanon ko kofin sai mu ce ya aikata haramu saboda hannun da annabi ya yi a nan babu wani dalili a gefe da ya rage wa hannun ƙarfi to wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa za mu ɗauki darussa da fa’idoji wanda suke masu tarin yawa darasi na farko da fa’ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta hani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi za mu fahimci hanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da taɓa al'aura da hannun dama da kuma yin tsarki da hannun dama wannan in mun kula za mu ga nan da annabi ya ce la yumsikanna ahadukum dhakarahu wannan ana magana ne da namiji to mace fa mace ita bata shiga ba malamai suka ce keta namiji ba zai samu fahimci cewa banda mace ba kenan mace ita ma ta shiga nan sai dai ita mace inda ta bambanta da namiji hanin farko ita ba lalle ya shige ta ba mun gane bayanin tunda namiji shine yake da al'aurar da zai rike lokacin fitsari mace kuma ba babu to amma ita ina za ta shigo cikin hanin wajen tsarki da kuma wajen numfashi kaga hani guda biyun ƙarshe mace ta shiga na farko kuma ya keɓanta da namiji saboda shine yake da wannan halitta ta wannan al'aura amma ambato ko keɓe maganar da namiji ba shi ke nuna cewa mace ba za ta shiga ba shine suka ce wannan takhsis din la mafhuma lahu ba za a fahimci cewa mace ba ta shiga wannan gaban ba abu na biyu da za mu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta an hana a taɓa al'aura da hannun dama a lokacin da ake fitsari to tambaya a nan yanzu kenan kwata-kwata ba a so mutum ya taɓa al'aurarsa da hannun dama mun gane bayanin a nan da hannun da annabi ya yi a kan kar mutum ya taɓa al'aurarsa da hannun dama lokacin da yake fitsari to idan ba fitsari ba ne fa har yanzu hannun yana nan kan cewa an hana mutum ya taɓa al'aurarsa da hannun dama in ba a mance ba a baya kaɗan mun yi ishara cewar hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya taɓa al'aurarsa da hannun dama lokacin da yake fitsari saboda hannun dama yana da karamci shi kuma fitsari najasa ne sannan kuma bayan najasa ne kazanta ne cuta ne saboda yanzu mutun da zai shafi tsari zai iya cutuwa a lafiyarsa to shi kuma hannun damatin da yana da karamci yana da girma yana da daukaka gurin Allah subhanahu wataala kaga sai a karrama shi kamar yadda Allah ya karrama shi lokacin da najasa ke fita kar a taba to in mun fahimci wannan bayani sai mu ce ba gaba ɗaya bane aka hana mutun taba al'aurar tasa a lokacin da yake fitsari ne aka hana yanzu misali lokacin da yazo yana wanka shin ba haliya taba al'aurar ya wanke ta da hannun dama zai iya me dalili akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam na Talq ibn Ali ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi tambaya wa annabi cewa shin mutum in ya taba al'aurarsa alwalarsa ta karye in mutum ya taba al'aurarsa alwalarsa ta karye sai annabi ya ce innaha bud'atun minka ai ita wata tsoka ce daga gare ka to tabawa a nan gurin da hannun dama ne ko da hannun hagu kaga ba a keɓance ba kenan ina ne hannun yake shine mutum ya taba al'aurarsa da hannun dama lokacin da yake fitsari to amma in ba lokacin da yake fitsari ba bukata ta taso na ya taba din dan ya taba da hannun dama ba za a ce yayi kuskure ba yaushe ne zai ma yayi kuskure yaushe ne zai zama yayi laifi a lokacin da yake fitsari in ya taba ta amma in ba fitsari bane nan in ya taba ba za a ce ya yayi laifi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha bud'atun minka to abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi haramcin tsarki da hannun dama to yanzu misali mutumin da ya zo ya yi fitsari sai yake so yanzu ya yi tsarkin da dutse to ya zai yi kaga na farko an ce kar ya kama ta da hannun dama na biyu an ce kar ya yi tsarki da hannun dama ya zai yi ya yi tsarkin kaga galibi akan so a rike sai a ɗauko dutsen saboda in baka rike ba zai iya ɗiga ya ɓata ma kaya in ka ce za ka sake al'aurar taka tunda an hana a rike da hannun dama ka ɗauko dutse da hannun hagu kafin ka ɗauko wanda yake ɗiga zai iya ɗiga maka a sutura kaga riƙewan yana taimaka ta yanda ba zai ɗiga maka a sutura ba to yanzu ya za ka yi kuma an ce kar a rike da hannun dama sannan kuma kar a yi tsarki da hannun dama to yanzu ya za ka yi za ka sake ɗiga maka a sutura wajen ɗauko abin tsarki da hannun hagu ko kuma ya za ka yi ko kuma za ka ɗauko za ka rike da hagun sai ka ɗauko da hannun dama ka yi tsarkin in kai haka kuma ka yi tsarki da dama kuma annabi ya hana to ya mutum zai yi imamul baghawi a cikin sharhus sunna ya naƙalto wani bayani na imamul khatabi cikin ma'alimus sunan sai dai bayanin akwai wahala sosai ya ce ga dabara zai baka a lokacin da kai fitsari babu ruwa ko kuma baka sha'awar kai tsarki da ruwa ai za ka iya yi da dutse ko sai ce to ga dabara ka kama al'aurar taka da hagu kar ka sake ta saboda in ka sake zai iya din jikinta ya zo ya ina so jikin al'auraka ya ce sai ka samu jikin katanga sai kai tsarkin da jikin katanga ko kuma ka zauna sai ka ajiye dutsen a ƙasa in ka zauna kana rike da al'auran naka da hannun hagu sai kana shafa al'auran jikin dutsen to kaga amma wannan hanya ce mai wahala kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj Allah bai sanya muku kunci da kuntatawa saboda akwai kuntata a ce ka kama auranka kai tsarki jikin katanga sannan ma za ka iya cutar da kanka ko ka yi rauni ko wani abu makamancin haka ko kuma a ce ka zauna duka akwai kuntata in ka zauna a za ka iya zama kan fitsarin ma kaga duk dai kaman ba mafita ba ne to a mataki na ƙarshe sai ya ce in hakan ba zai yiwu ba kaga hakan ka tabbas da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-dina yusr wannan addini da ka gani addini ne mai sauki ba wanda zai tsananta sai yarin jaye shi to sai imamul khatabi a ƙarshe
sai ya ce in hakan ba zai yiwu ba zai baka dabara ka dauko dutsen da hannun dama sai ka zo ka tsayi da hannun daman kar kai motsi da hannun daman ka tsayi da ita kar kai motsi da ita sai ka kama al'aurar da hannun hagu ka goga ta jikin wannan dutse da hannun dama ke rike da shi kaga yanzu shi hannun dama kawai taimako yayi amma ba shi yayi tsarkin ba sai ya zama kwatankwacin ruwa da kake tsebowa da hannun dama ka zuba wa hagu yayi tsarki to haka ne shi ma dutsen ka dauko ka rike wa hagu hagun yayi tsarki kaga wannan ya fi sauki sannan kuma a zahirinsa bai zama mutum ya yi tsarki da dama ba saboda shi ya taimaka wa hagu ne ta yi tsarki ya ɗauko dutsen ya rike setin inda al'aurar take kusa da al'aurar ta yadda ba za a wahala ba shi kuma hannun hagu ya rike al'aurar sai ya shafa ta jikin dutsen shi yake motsi hannun hagu ne ke motsi kai kenan hannun hagu shi ya yi tsarki ba hannun dama ba sai ka aje wannan dutsen sai ka sake ɗauko wani sai ka sa setin al'aurar ka rike amma kar ka goga da hannun dama sai ka tsaya ka tsai da hannunka na dama hannun hagu kuma sai kama al'aurar sai ya shafa ta jikin dutsen kaga an gama tsarki na biyu sai a dauko dutse na uku sai a yi haka har a gama kaga in an yi za a ce hannun hagu shine yayi tsarki kuma shine ya rike al'aura to kaga daga nan an fita daga hannun da annabi yayi sai ya zama ba a rike al'aurar da hannun dama ba sannan kuma ba a yi tsarki da hannun dama ba kenan wannan matakin ya fi sauki sama da a ce a je a kama al'aurar da hagu kuma a yi jikin katanga ko kuma a zauna an ajiye dutsen a gabanka ka yi da shi a haka duk akwai wahala ciki shi kuma addini Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya mana kunci da kuntatawa a cikinsa ba to wannan magana ko wannan ra'ayi na biyu ko mataki na biyu da shi Imam al-Khatabi ya ambata ya fi sauki kuma mutum ya haka ba za a ce ya yi tsarki da hannun dama ba to sai fa'ida ta hudu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci karamcin wannan hannu na dama hannun dama yana da karamci Allah ya karrama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi shi yasa aka ba shi kwaba aka ba shi kariya ta musamman aka ce kar a yi tsarki da shi aka ce kar a taɓa al'aura da shi a lokacin da ake fitsari kenan shi hannun dama ana taɓa duk wani abu mai tsarki ne da shi ana taɓa duk wani abu mai girma ana taɓa duk wani abu mai karamci sabanin hannun hagu shi hannun dama za a taɓa abinci da shi a ci abinci za a taɓa abu mai tsarki da shi a ci a karrama shi sabanin hannun hagu shi za a yi tsarki da shi idan ka zanta ne an fi so a taɓa da hannun hagu sama da hannun dama malamai sun ambaci hikima ko kuma a fa'ida da ke kunshe da mutum ya kame daga yin numfashi a lokacin da yake shan abun sha yanzu annabi ai ya hana kar a yi numfashi a cikin abun sha to akwai fa'idoji masu tarin yawa daga kamewa daga wannan numfashin da malamai suka ambata mun yi ishara zuwa ga ɗaya daga ciki ko biyu daga ciki a baya suka ce daga cikin fa'ida haka zai kare mutum daga lalata kofi ko kwano da ya sha abun sha ga wanda zai amfani da shi a bayansa wannan fa'idarsa ta farko kenan da yasa annabi ya hana kar a yi numfashi a ciki fa'idarsa ta biyu wannan abun shan da kake sha idan za ka sha ka rage ma wani ya sha zai zamanto baka ɓata masa ba baka sa shi ƙyamin wannan abun shan ba wannan fa'ida ce cikin fa'idoji da malamai suka ambata na kamewa daga numfashi ga abin da kake sha a lokacin da kake sha fa'ida ta uku da malamai suka ambata tsoron kar wani abu ya fito daga hancinka a lokacin da kake yin numfashin wani lokaci numfashi ne zaka ja zaka fitar mai ƙarfi sai ka ga majina ya faɗo ko ta sono to ka kai ma karan kanka a lokacin da kake shan abun shan in ka zanta ya fito daga hancinka ya shiga ai kai ma ka bata wa kanka to ina ya ga wani wanda zai zo ya sha a bayanka kaga annabi yana da hikima sosai idan ya hangi abu kuma ya yi hani a kai to in ka duba za ka ga akwai fa'idoji masu tarin yawa cikin wannan hani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan fa'ida ta hudu mutum in ya kame daga numfashi cikin abin da yake sha yayi koyi da annabi kuma ya bi sunna annabi zai samu lada mai tarin yawa ya bi karantarwa annabi ya bi shariyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kamewanka daga barin numfashin zai taimaka wa dan uwanka da wata gele in ka rage shi yana ga zai iya sha ya sha cikin nutsuwa kuma cikin kwanciya hankali sabani in ka yi numfashin koda ya daga ya yadda zai sha din zai sha ba zuciya kadai ba wani ma zai iya sha zo zuciyarsa tana tashi saboda yanda ka ji kana numfashin sai zuciyarsa ta zama bata karba hakan ba to wannan yasa malamai suke ga fa'idojin nan suka sa suka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi numfashi cikin abin sha lokacin da ake shan wannan abin sha sai fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yadda addinin musulunci ke kula da tsafta addinin musulunci addini ne na tsafta addinin musulunci bai san kazanta ba kenan yanzu idan ka ga mutum yana kazanta ba addinin musulunci ne karantar da shi ba addinin musulunci ya fito na fito da kazanta tunda yanzu hana mutum yayi numfashi cikin abin sha ai babi ne ne na tsafta kenan addinin musulunci addini ne wanda yake son tsafta inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau kaga tsafta kuma abu ne mai kyau idan ba a so mutum ya rayu cikin kazanta ko zama iskar da za ta fito daga gangan jikinsa a ji ta ba dadi ko kuma sutirarsa ko kuma bakinsa dole ne musulmi ya zama yana tsaftace baki zamu zo mu karanta hadisi da ya kwadaitar akan kan tsaftace baki da kuma yin asuwaki fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi addinin musulunci duk abin da zai amfani al'umma a duniyar su da la'irar su addinin musulunci yana kai kawo wajen kwadaitar da su su aikata duk abin da zai cutar da su a duniyar su da la'irar su addinin musulunci yana kai kawo wajen hana su aikatawa kaga yanzu wannan hani da annabi yayi musamman in mun duba hani na karshe zamu ga ana kokarin kare mutane daga aikata abin da zai iya cutar da su a lafiyarsu ko kuma ya cutar da ƴan uwansu a lafiyarsu shine yin numfashi cikin abin sha ta yanda wani in ya zo ya amfani da wannan abin in kai kana dauke da wata cuta wacce za a iya kamuwa da ita a numfashi kaga za ka iya kamuwa da wannan cutar to addinin musulunci sai kokarin kare mutane ta bangaren me ta bangaren lafiyarsu kenan babu laifi shawarwari da malaman asibiti suke bayarwa wajen taka tsantsan akan kamuwa da cuta iri kaza kar ayi cuɗanya iri kaza wannan addinin musulunci ya yarda da shi zamu fahimci wannan karkashin wannan hadisi kenan duk wani abu da zaka iya yi kai wanda kake dauke da cuta wannan cutar kuma tana harbi ya je ga dan uwanka kai taka tsantsan dinsa mun fahimci wannan bayanin da kyau kai taka tsantsan duk wani abu da in ya fito daga gare ka kai da kake dauke da cutar da take harbi ya je ga dan uwanka zai iya harbansa kai ka kiyaye kai taka tsantsan kar kai haka in kai haka ka cutar da shi inda gangan kai ka cutar da shi cutar da mumini kuma babban laifi ne gurin Allah subhanahu wataala sai dai in ba da sani kai ba nan kuma Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da laifi ba amma in kana sani da gangan cewa in na aikata abu kaza ni da nake dauke da cuta iri kaza zai iya cutar da dan uwana wane da gangan kai to ka aikata babban laifi akan samu wacce take da cuta na kanjamau sai ta je ta auri wanda ba shi da shi kuma ta san cewa tarayyarsa da ita zai iya wannan cutar za ta iya harbansa na san irin wannan case din ya faru akwai wacce take da cutar kanjamau ta je ta auri mutumin da ba shi da shi sai ya harbu kuma cikin iko Allah sai ya rasu ita kuma tana nan a raye ya kuma yaɗa cutarwa iyalinsa yana da mata ya aure ta a matsayin mata na biyu shi ya kamu da cutar sannan ya ba wa iyalinsa wannan cutar kuma sai suka rabu da matar da ta zo da wannan cutar kuma sai ya rasu kaga wannan ta cutar da shi ta cutar da matarsa kuma sai Allah ya bi kadunsu إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما إن جاء الله سبحانه وتعالى lalle wanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da basu ci ba basu sha ba faqad ihtamalu buhtana wannan sun yi dakon laifi da kuma zunubi mai girma kuma sai Allah ya bukadin su ranar tashin alkiyama saboda haka duk wanda yake dauke da wata cuta ya san cewa in yayi mu'amala iri kaza da dan uwansa musulmi namiji ne ko mace zai iya kamuwa da cutar haramun ne yayi wannan mu'amalar da shi har sai an sa mataki na kariya zamu fahimci wannan karkashin wannan hadisi da annabi yace kar ɗayan ku yayi numfashi cikin abin sha a lokacin da yake sha saboda me gudun kar ya cutar da dan uwansa kenan idan kana bibiyan nassoshi na hadisai da kuma ayoyi na alqur'ani zaka ga wannan addini namu na musulunci ba bagidajin addini bane wayayyen addini kuma duk wani abu da zai amfanar da mutane addinin ya dora su akai su aikata shi a duniyar su da lahirar su duk wani abu da zai cutar da su addinin ya tsawatar da su a duniyar su da lahirar su su nisance shi su kaurace masa sai mu je hadisi na gaba
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأكذا جريدة رطبة فشقاها نصفين تغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يكفف عنهما ما لم ييبسه
wannan hadisi na 16 yace an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas Allah ya yarda da shi da babansa shi ma Abdullah dan Abbas wannan shine karan mu na farko ga hadisin sa kuma a baya mun yi ishara cewar yana cikin al-mukthiruna min al-hadith wato wanda suka fi kowa yawan hadisan annabi cikin sahabban annabi akwai sahabbai guda bakwai da suka fi kowa yawan hadisan annabi Abdullahi dan Abbas yana ciki mun yi karo da hadisan Abu Huraira kaga yana cikin su mun yi karo da hadisan Aisha Ummul Mu'minin Allah ya da ita tana cikin su mutum biyu kenan ko mutum na uku da muka yi karo da hadisin sa wanda yana cikin masu yawaita hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Umar sai mutum na hudu Anas dan Malik waɗannan hudun duk mun yi karo da hadisan su mun wuce su to ga na biyar din su Abdullahi ibn Abbas yanzu mutane biyu suka saura cikin mutane bakwai su ma za mu zo kan hadisan su nan gaba insha Allah ta'ala wannan Abdullahi dan Abbas kamar yadda muka sani dan babban annabi tunda al-Abbas babban annabi dan uwan mahaifin annabi to shi kuma Abdullahi dan sa ne kaga kenan yana da kusaci sosai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bangarori guda biyu Abdullahi dan Abbas yana da kusaci da annabi ta bangarori guda biyu bangare na farko dan uwansa ne na jini yana da dangantaka da annabi ta bangaren nasaba bangare na biyu ta gurin mata annabi akwai mata annabi Maimuna bintul harith ummul mu'minin umman abdullahi dan abbas saboda ita maimuna bintul harith matar annabi yar uwar mahaifiyar abdullahi dan abbas ne lubabatu bintul harith da maimuna bintul harith ya da kanwani ita kuma maimuna bintul harith matar annabi to kaga tanan ma abdullahi dan abbas yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matai ne karami dan san da annabi ya rasu bai wuce shekara 13 ba azance mafi rinjaye ka kenan karamin matashi ne ko balaga bai yi ba san da annabi ya rasu amma kuma ta da ya tara ilimi hadisi ma sai tarin yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi kafin annabi ya hijira da shekara 3 kafin ya hijira daga makka da madina da shekara 3 aka haifi ibnu abbas wasu ma malaman tarihi suna cewa an haife shi a cikin shi'abu bani hashim an haife shi a cikin shi'abu bani hashim ko kuma shi'abu abu abi talib watakil ba a gane bayanin nan ba ko na'am ba a gane ba shekara mun san mushrikai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci sun yi tabin salo salo na yakan annabi da kuma kauda annabi daga da'awarsa da kiran mutane zuwa ga musulunci in suka bi wannan salon ba su yi nasara ba sai su canja wani salon in ba su yi nasara ba sai su sake canja wani salon haka suka yi ta yi suka yi tabin salo salo mataki mataki ba su yi nasara ba a ƙarshe kawai sai suka hada kawunan su suka yi meeting kan cewa bayan da fa za a yi su kubuta daga wannan da'awa da annabi yake face su kashe shi wannan a shekara ta 10 bayan fara yi wa annabi wahayi kawai suna ga kashe shi shine mafita to annabi kuma mun san yana karkashin kulawan babbansa Abu Talib mahaifin Ali dan Abi Talib shi kuma ko kuda baya so ya taba annabi da zumma cutarwa Abu Talib kenan san da yake wa annabi baya wa yayansa to shine wannan yasa Abu Talib nan da nan ya kira mitin na gaggawa na family kannansa da dangin da yayansu aka zo aka yace kunji fa abin da Quraysh ta yanke cewar za ta kashe Muhammadu ina so ku bani goyon ba cewa ba ku yadda ba suka ce duk ba mu yadda ba da musulminsu da kafirinsu suka ce ba su yadda a kashe annabi ba kuma su ga me kashe shi tunda kuma wannan kabila ta Banu Hashim kabila ce mai daukaka cikin Qurayshawa to anan sai suka sake fuskantar akwai wani kalubale dangane da kashe annabi saboda me kabila sad har wanda ba musulman ba sun ce ba su yadda ba sai suka yi wata dabara suka ce to yanzu abin da zamu yi mu yanke hulɗa da su kar mu saya daga gurinsu kan mu sayar musu kar mu auren musu kan mu yi mu'amala da su kan mu sai suka yanke hulɗa da su aka rubuta wasiƙa na yanke hulɗa da su aka zo aka rataya ta cikin ɗakin Ka'aba to wannan yasa cikin Makka sai musu kunci shine Abu Talib ya ce to duka su taho su je su shiga cikin kogo suka je suka shiga cikin kogo suka zauna na wasu watanni ita kuma takaddar nan da aka je aka sa sai gara ta cinye ta dama in Allah ka yi takadda jikin ɗakin Ka'aba idan aka cire to wannan abin da aka yi yarjejeniyan fa ya kau to daga rata cinye shi kenan sai suka samu suka fito saboda yunwa ta kusa ta cinye su to ana cikin wannan gurin ne aka haifi Abdullahi dan Abbas cikin wannan guri da aka shiga da Banu Hashim suka shiga da musulminsu da kafirinsu akan ba su goyi bayan kashe annabi ba sallallahu alaihi wasallam to anan ne aka haifi shi Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yana da falala wanda suke masu tarin yawa inda ina ga lokaci ba zai ba mu dama mu zayyano su ba gabanin mu karanta hadisin nasa akwai bukatar mu duba falalarsa ko da ba mu iyakance su gaba ɗaya mun kawo su duka ba sai mu kawo ƴan takaitattu saboda mu san wane ne Abdullahi dan Abbas da matsayinsa kuma wannan zai ƙara fito mana da kima na sahabban annabi da nagarta irin nasu a duk lokacin da muka zo hadisi gabanin mu karanta hadisin mu duba falalan wannan sahabi da nagartarsa da yayi a musulunci da matsayinsa da yake da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da gurin Allah subhanahu wataala zai ƙara mana soyayyar waɗannan bayin Allah soyayyar su imani ne zai ƙara mana son su imani ne haka imamu tahawi ya faɗi cikin aqidatu tahawiyya yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan son sahabban annabi addini ne duk wanda kaga yana son sahabban annabi to mai addini son sahabban annabi imani ne duk wanda kaga yana son sahabban annabi mai imani ne sai kuma yace wa buhuduhum kufurun wa nifaqun wa tuhyan kyamar sahabban annabi kin sahabban annabi kafirci ne saboda kafirai ne suke kin su musulmi ba zai kisu ba kin sahabban annabi da kyamar su munafirci ne inji imam tahawi sai munafiki wanda yake ba munafiki ba cikin zuciyarsa da imani ba zai kisu sahabban annabi ba wadanda suka haddace mana hadisan annabi muka zo muka same su muke bautawa Allah ba da jahilci ba kaga yi ba yadda za a yi wanda ke da imani cikin zuciyarsa ya je yana kyamarsu ko yana son su dole ɗayan biyu ne in ma ko kafiri ko kuma munafiki kafiri dama wannan baya son su shi yasa suka yi taya kansu suna kashe su sannan munafiki kuma a zahiri zai nuna yana tare da su amma zuciyarsa tana kyamarsu tana jin haushin su wannan sai munafiki shi yasa ya ce wa buhuduhum kufurun wa nifaqun wa tughyan kyamar sahabban annabi kafirci ne munafirci ne ketare iyaka ne ketare haddi ne insha Allah idan muka zo a haduwa ta gaba sai mu duba takaitaccen falalansa sai kuma mu duba wannan hadisi da aka samu daga gare shi abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saki da aka yi wa mace saki daya akwai kome a ciki haka saki biyu akwai kome a ciki sabanin saki uku sawa'un ta gama idda ko bata gama idda ba ba halin kome amma idan aka saki mace saki daya akwai dama a maida ita gabanin ta gama idda kaga nan ba sai an sake daura aure da sadaki ba Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wadanda aka sake su za su zauna su jira kawunan su har sai sun yi jini uku kaga idan mace ta yi jini na farko bayan an sake ta mijinta bai dawo da ita ba ta yi na biyu ta yi na uku to shikenan yanzu ta fita daga karkashin igiyarsa wani shi ma in yana so ya maida ita sai dai ya sake a sake sabon aure zai shiga sahun manema ne yanzu in wani ya kada shi shikenan ya yi babban asara da ya sake in kuma ta haƙura ta yadda ta koma ya sake aurenta shi kenan amma gabanin ta gama jini ta yi jini ɗaya ko kuma ta yi jini biyu gabanin ta yi na uku ya ce na dawo da ita to ta koma tunda igiyar tana hannunsa matuƙar ba ta kammala iddarta ba to har yanzu fa tana ƙarƙashinsa ne kuma duk lokacin da ya dawo ta koma to amma tana ƙare iddarta shi kenan ta fita daga ƙarƙashin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sawa'un ta gama idda ko bata gama idda ba ta nisanta gare shi yanzu ya dawo ya ci gaba da zama da ita ba zaman aure suke ba ba zaman aure suke ba kuma zama ne wanda akwai fushin Allah ciki akwai fushin Allah subhanahu wataala a ciki saboda haka in mutum ya saki matarsa saki uku ya sani cewa ta nisanta gare shi sai yana da daman sake dawo da ita in har ta yi wani auren idan ta yi wani auren ta fita to anan yana da daman sake aurenta amma matuƙar ba ta yi wani auren ba ya haramta ta dawo gare shi sawa'un ta dawo ya ce na mai da ke ko kuma a je a sake ɗaura aure ya haramta matuƙar ya kai saki uku haka Allah ya ce hatta tankiha zawjan ghayruhu har sai ta je ta auri wani miji daban wanda ba shi ba in suka rabu da mijin ko kuma mijin ya rasu ya batta to yanzu yana da daman ya sake mai da ita kaga kenan ma'aurata sai su ji tsoron Allah nasiha guda biyu nasiha ta farko sakin nan ba abun so bane duk wani abu da zai haifar da saki ai kokarin a guje masa saboda galibi zaka ga sai an yi sakin sai a zo ana nadama shi mijin sai ya zo yana ta bibiyan malamai hanyar da za a bi dai a ce a ba wani abu dawo da matarka da wani zai yi saki ukun amma sai ka ga yana ta bibiyan malamai a sanda na mata sakin na fusata ne ko kuma kaza ne yana dai ta kokarin kawo uzurori ta yanda za a yi cewa a to shikenan matarka za ta iya koma tare da kai kaga kenan sai ana kokarin control din zukata ana kai zuciya nesa sakin ba abun so bane shine babban abun da shedan ya fuso a samu rabuwa tsakanin miji da mata duk wayewan gari yakan tura rindinarsa su je su masa aiki na badda bayin Allah na haifar da gaba da kiyayya da saban Allah duk wanda zai zo masa yace ai ban bar shi ba sai da yayi kaza sai yace kada Allah mai kai ai ban bar shi ba sai da yaci haram ba kai komai ba ai ban bar shi ba sai da yaci mutuncin makwabcinsa ba kai komai ba za a ita zuwa masa da munanan abubuwa da aka aikata na ba kai komai ba wanda zai zo yace ai ban bar shi ba sai da ya saki matarsa sai ya jinjina masa ba ya kai har kujera zai bashi ya zaunar da shi yana jinjina masa yana yau ba ya kai kaga saki duk da halal ne amma kuma an kyamace shi ba a san sa ko kadan saboda haka sai ai taka tsantsan abin da zai haifar da saki tsakaninka da matarka kai kai taka tsantsan ita ma tai taka tsantsan ba a so mace ta ce mijinta ba ta takaddanta mace ta gari ba ta faɗin haka duk yanda rayuwa ta kai ta kawo mace ta gari ba za ta ce ba ni takaddana ba matakai ake bi in misali cutar da ita yake ya yana danne ta yana hana ta hakokinta ta sanar da waliyanta a zo a zauna da waliyansa wataƙila in aka tattauna aka ginda ya ƙa'idoji da sharuɗa abin ya canja to daga nan kuma in bai canja ba za ta iya nema daga gurin waliyanta su sama mata mafita amma mace ta zo ta tsaya ido cikin ido tana cewa mijinta rubuta min takaddana in ka isa ɗan haran wallahi mace ta gari ba ta wannan hasali ma mace ta gari kokari take ta kauce wa sakin ko da ku tana cutarwa wani lokaci mace za ta iya haƙuri da wani haƙƙi cikin haƙƙoƙinta saboda kar mijinta ya sake ta mata annabi ta yi haka Sauda bintu Zam'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata da sakinta sai ta zauna a hanyar da annabi zai wuce da yazo sai ta ce na hada ka da Allah ya mahaikin Allah yau me nai ka sake ni ina hada ka da Allah ka mai da ni kwana na ba wa Aisha to sai aka samu riwayoyi guda biyu na malamai na tarihi sababin da yasa annabi ya sake ta riwaya ta farko tana cewa annabi ya sake ta ne saboda tana da zafin kishi shi kuma annabi mun san yayi ta auren matansa mata da yawa inda Allah ya halatta masa ya aure sama da mata hudu to idan aka samu mai zafin kishi ai zaman zai zama ba daɗi to wannan riwaya ta farko haka ta bayyana saboda tana da zafin kishi shi yasa annabi ya sake ta riwaya ta biyu kuma ta bayyana cewa a'a annabi ya dau lokaci yana zaune da ita kuma ta girme annabi a shekaru tsufa ne ya zo mata ta yanda tsufan ya sa annabi baya jin daɗin zamantakewa da ita abubuwa da dama na jikinta sun yi baya na ni'ima sun yi baya wa man nu'ammiru nunakisu fil khalq duk wanda ya shekaru da yawa za a tauye halittarsa yanda da yake ji da ƙarfi da tashe yanzu zai koma baya yayi rauni to annabi da yaga ta yi rauni ta koma baya zamantakewa da ita ba masa daɗi sai baya so ya cutar da ita sai ya zaɓi gare rabu da ita akan ya cutar da ita to ita kuma da ta fahimci haka sai ta ce ya rasulullahi ni yanzu tunda na tsufa bana sha'awar namiji kwana na ba wa Aisha ka banni in ci gaba da zama karkashin matanka na haƙura da kwana na haka kuma aka zauna kwananta sai zama na Aisha annabin ya zo a gurin Aisha in ya mata kwananta sai mata kwanan sauda kuma yanzu babu ba ta da kwana tunda ta bada nata wa Aisha saboda kar annabi ya sake ta kaga yanzu kwana ai haƙƙinta ne sai ta haƙura da shi saboda mai auren ya dore to mace ta gari ita take haka za ta iya haƙuri da haƙƙinta fatan auren ya dore kamar yadda Sauda bintu Zam'a ta yi to amma matan yau basu san wannan ba to kaga ba zai zama mace ta gari ba wacce take ita take barazana wa mijinta ya sake ta ko ta ma hatta ce in ka isa dan halal in ka haihu waka da u aga wannan mace ta gari ba ta wannan furici ba furicin mace ta gari bane saboda haka wannan nasiha ce ta farko ya zamanto duwani abu da zai haifar da saki ma'aurata suna taka tsantsan da shi miji da ita mata gabata saboda sakin ba abun so bane kuma galibi za a yi sakin duka kaga sun zo suna nadama shi yasa zaka ga an kai saki uku kuma an zo ana sabon Allah ana zaune tare saboda me saboda shi baya son sakin ita ma ba ta so an dade ana tare an yi shekara da shekaru ana tare ya saba da ita ta saba da shi sun haifi yaya ta san sirrin sa ya san sirrin ta kuma a ce rana daya a rabu to sai kaga abun ya masa girma duk da da in ya hau dokin zuciya an rabu daga bayan ya huce sai zo yana nadama ita ma duk da ta hau dokin zuciya ta nemi a rabu da ita in an rabu sai kaga ta zo tana nadama wata kuka ma za ta saka in an sake ta kuma da ita za ta zo ta ce a bata takardar ta saboda haka in rai ya baci hankali baya gushewa a zauna ko ki burne shi ko ya burne ki wannan shi yafi ba abin da yafi wannan dadi ya zama mutuka raba wannan nasiha ta farko ke nasiha ta biyu kuma a ji tsoron Allah kar a saba wa Allah a wannan gaban duk wanda ya saba wa Allah a wannan gaban zai hadu da fushin Allah kuma zai ga sakamako a duniya da lahira ko kuma a tara masa shi a lahira har gara ma ka gani duniya da lahira akan a ce an tara maka duka yana nan yana jiran ka a lahira wannan yafi illa fa hasabi to wani tun daga duniya zai fara gani wanda ya saba wa Allah ya saki mace saki uku kuma shi kansa ya san uku ne kuma yazo ya ci gaba da zama da ita wannan zaman sako ne to zai ga jarrabawa a rayuwarsa sannan kuma zai je hadu da fushin Allah subhanahu wataala haka saboda haka sai a ji tsoron Allah subhanahu wataala kar a saba wa haninsa